This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawan Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 8 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, Hawa, an harba wasu 'yan Isra'ila uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni 11 ana yi a Gaza. Tsohon dan takarar shugabancin kasar Venezuela daga jam'iyyar adawa Edmundo Gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a kasar Spain. Papa Roma Francis ya je tsibirin Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya 100 Katolika.
A bangaren rahotannin, za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta fusata akan wata takarda da ke yawo a kafafen labarai da ke nuna gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarni da a baya wasu manyan 'yan ta'adda da ke jihar wasu makudan kuɗaɗe.
Babu wani shiri, babu wata niyya sayin sulhu da 'yan ta'adda.
Muna kuma tafi da rahoto kan shirye-shiryen gudanar da babban zabe a kasar Ghana a watan Disamba nan mai zuwa idan Allah ya kai mu.
As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent and peaceful manner.
Shugaban kasar Ghana kenan Nana Akufo Addo, sai aka sanse da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin dandalin 'yan jarida, inda a yau shirin ya yada zango a jamhuriyar Nijar tare da Suleiman Muni Barma, amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An harba wasu 'yan Isra'ila su uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni 11 ana yi a Gaza, a cewar jami'an Isra'ila. Sojojin sun ce dan bindigar da ya kai harin daga yankin kasar Jordan ya tunkari gadar mashigin Albany a cikin wata babban mota, inda ya bude wuta akan jami'an tsaron Isra'ila waɗanda su kuma suka kashe maharan a musayar wutar da ta auku. An ce mutanen uku da aka kashe farar hula ne 'yan Isra'ila. Hukumar ayyukan gaggawa da ceto ta Magen David Adom ta Isra'ila ta ce dukkan mutanen maza ne da suka haura shekaru 50. Kasar Jordan na gudanar da bincike akan harban, kamar yadda kafar yada labaranta ta Petra ta bayyana. Kasar ta Larabawa da ke kawance da kasashen yammacin duniya ta yi sulhu da Isra'ila a shekarar 1994, amma kuma tana caccakar manufofinta akan Falasɗinawa sosai. Kasar Jordan dai na da al'ummar Falasɗina da yawa, kuma an shayan zanga-zangar nuna adawa da Isra'ila a Jordan ɗin game da yakin Gaza. Tsohon dan takarar shugabancin kasar Venezuela daga jam'iyyar adawa Edmundo Gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a kasar Spain, lamarin da miliyoyin mutane magoya bayansa ba su ji dadinsa ba, waɗanda ke fatan ganin ya fara yakin neman zaɓe don kawo ƙarshen mulkin jam'iyya ɗaya da aka shafa shekaru 20 ana yi a kasar. Mataimakiyar shugaban Venezuela Delcy Rodriguez ce ta sanar da tserewar ban mamakin da Gonzalez ya yi, wanda 'yan adawar kasar Venezuela da wasu gwamnatocin kasashen ƙetare da yawa suke ganin shi ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a watan Yulin da ya wuce. Ta ce gwamnatin kasar ta yanke shawarar ba Gonzalez damar ficewa daga kasar 'yan kwanaki bayan da gwamnatin ta ba da umarnin a kama shi don dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Gonzalez ko shugabar jam'iyyar adawa Maria Corina Machado ba su ce komai ba game da batun. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ƙarashin labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda wakilinmu a Gusau ta jihar Zamfara Abdulrazak Bello ya shaida mana yadda gwamnatin jihar Zamfara wato gwamnatin jihar Zamfara ta fusata akan wata takarda da ake takara kaina da ita a kafafen labarai da ke nuna cewa gwamnatin jihar Dauda Lawal ya bada umarnin da a baiwa wasu manyan ƴan ta'addan da ke jihar wasu makudan kuɗaɗe domin aje wato don su aje makaman su su kuma baiwa gwamnatin jihar damar haƙar ma'adanai gadi Abdulrazak din da cikakken rahoto
Gwamnatin jihar Zamfara ta lashe takobin daukar matakin shari'a ga waɗanda suke zarginta da baiwa manyan ƴan ta'adda makudan kuɗaɗe don su daina ta'addanci da kuma baiwa gwamnatin jihar damar haƙar ma'adanai ba tare da samun wata tangarɗa ba. Sakataren gwamnatin jihar Zamfara Abubakar Muhammad Nafada wanda ya bayyana shirin gwamnatin na daukar wannan matakin ya ce san gwamnatin jihar Zamfara ba ta da kuduri ko niyyar yin sulhu da barayin masu kisan al'umma a faɗin jihar. Malam Abubakar Nafada ya ce san zancen ba gaskiya ba ne.
Babu wani shiri, babu wata niyya. Sayin sulhu da ƴan ta'adda ballantana a ɗauko takarda a dangana ta da cewa mu muka kirkiro wannan takarda domin mu biya waɗannan ƴan takarda domin mu biyan wata manufa ta yin sulhu ko kuma domin a samu kafa ta gina wasu ma'adanai wanda shi mai girma gwamna ba shi ne kan gaban shi ba.
Shi ma ɗaya daga cikin ƴan jarida ake zargi da cin gajiyar kuɗaɗen da aka bayyana a cikin takardar Shu'aibu Mungadi ya ce idan mai faɗi baya da hankali kamata ya yi wanda ke saurare ya kasance mai hankali ya ce labarin takardar zuke ta ballace domin a cewar shi sun ba gaskiya ba ne kuma bai da masaniya akan wannan zancen.
Yana da wahala a ce an samu gwamnati ko mai zamanta mahaukaciya ta rubuta takarda neman kuɗi a rubuce cewa gwamna ya sa hannu a tsara sunayen 'yan ta'adda a rubuce da sunayen wasu 'yan jaridu a ce su ne za su yaɗa manufofin gwamnati a kan wannan tsari da za a yi. Ina ganin indai harkar tsaro ce da wuya a yi irin wannan rubutun faro-faro saboda tunanin cewa takarda za ta iya faɗawa wuraren da ba a zaton ta shiga.
Ya ce dama can a irin tsarin wasu 'yan siyasa a Najeriya ana samun irin haka kuma abu ne wanda ba yanzu aka fara ba.
Ba mamaki kila wanda ya sa a yi wannan rubutun kila muna cikin waɗanda suka addabe shi ko kuma muna yin abin da shi baya jin daɗi. Amma dai ba na tunanin laifi ne ma idan ma har an ba da kuɗin cewa gwamnati ta fito da wasu manufofi kuma ta shirya kuɗin ta ba 'yan jaridu domin su yayata manufofinta.
Shi kuwa Farfesa Muhammad Tukur Usman na sashen tarihi na Jami'ar Usman Dan Fodure da ke Sokoto ya ce lamarin 'yan siyasa na jihar Zamfara daban yake na sauran 'yan siyasa sauran wurare.
A siyasarmu irin yadda ake yinta a nan ƙasar tamu za ta ga akwai wato ba ta rabuwa da abubuwa irin na yarfe wato amma dai in ya zamana wato akwai adawa mai zafi kamar irin yadda suke yi yanzu a Zamfara. Saboda haka ko su 'yan adawa din za su iya yin ko menene yadda yake wato ba wannan magana a madadin ita gwamnati ba ne amma kasancewar kowa ya riga ya san shi gwamnan wannan jiha din yana ɗaya daga cikin gwamnonin da ya ce shi a ruwanshi ba magana sulhu tare da irin wannan 'yan ta'adda.
A jihar Zamfara dai an shafatar da takardu iri daban-daban masu ɗauke da sa hannun 'yan siyasa da wasu a gabanin gwamnati. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazak Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
To madalla an gaida Abdulrazak Bello ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Papa Roma Francis ya je tsibirin Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya ɗarikar Katolika da ke zama a ɗaya daga cikin yankuna mafi nisa da sauran jama'a a duniya inda ya kai musu magunguna da kayan jinya da ma wasu sauran kayayyakin agaji. A cikin jirgin sama mai lamba C-130 na dakon kayayyaki da rundunar sojojin sama ta Royal Australian ta samar wanda ya yi tafiyar kilomita 1,000, Francis ya isa garin Vanimo mai yawan al'umma kusan 12,000 a yankin arewa maso yammacin tsibirin Papua New Guinea inda babu ruwan famfo kuma ake fuskantar rashin wadatacciyar wutar lantarki. Papa Roma dan shekaru 87 ya kai ɗaruruwan kilogram ɗin kayayyaki don taimakawa al'ummar yankin a cewar kakakin Fadar Vatican Matteo Bruni. Kayayyakin sun hada da magunguna, tufafi da kuma kayan wasan yara da kayan kaɗe-kaɗe don yara 'yan makaranta a cewar Bruni. A Najeriya Sabon shugaban hukumar alhazan kasar ta Nakon, Farfesa Abdullahi Sala Pakistan, yayi alwashin yin tsayin daka bayan da aka nada shi a matsayin sabon shugaban hukumar wajen sauke nauyin da aka dora masa. A matsayin sa na babban malamin Islama da ya taba rike makaman, Farfesa Pakistan ya ce ba zai ba malam takunya ba wajen rikon amana. A taron farko da ya gudanar da shugabannin sassan hukumar, Farfesa Pakistan ya buƙaci samun goyon baya daga dukkan ma'aikata dan yana ganin aikin kamar dora jankani. Shehun malamin ya ce tuna abokan hulɗarsa a Saudiya daga hukumar alhazan kasar mai tsarki suka fara tantabar sa domin shirin aiki mai gamsarwa kamar yadda ya bayyana a wata hira da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya.
Ina da aminai da yawa a Saudiya, muna tattauna da su duk wani wasu abubuwan bai shafe su ba, amma dai suna da shawarwari da su iya bayarwa. To duk wani wanda muke zaton zai iya bada wata shawara ta kirki domin a ga an magance wannan matsala, gaskiya muna ta tuntubarsa, muna samun shawarwari a kyakkyawan zaton da muke, in Allah ya so, bisa abin da muka tono muka gano da kuma kofofin da muka hango ana iya samun wato canji. Muna kyakkyawan zaton in Allah ya yarda, abin da aka yi bala ba zai maimaitu bane ba in Allah ya so ya yarda.
Ga shugaban hukumar da aka sauke bayan jagorantar aikin yajin bana Malam Jalal Ahmad Arabi, sabon shugaban ya ce sun yi masa addu'ar samun kwarin gwiwar rungumar kaddara.
Gaba daya da mu da shi da sauran duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma, kasancewarta tana kula da wani rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci, duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma musulmi ne. To daya daga cikin abin da ya zama dole ga musulmi ya yarda da shi karɓar kaddara, ko a jawabin da nayi mun nuna matukar bakin cikinmu da abin da ya same su, mun kuma yi musu addu'ar Allah ya ba su ladan abubuwa da suka yi na daidai, Allah ya yafe musu kurakuransu. Muka kuma yi alƙawarin za mu koyi darasi daga abin da ya faru. Wannan abin da ya same shi babu wanda yake yafi karfin kaddara, kowaye shi, ba wanda zai iya tsallake wata kaddara da Allah subhanahu wataala ya dora masa. Muna bakin cikin abin da ya same su, kuma muna fata Allah ya ba su kyakkyawan sakamako na iya abin da suka yi na daidai, kuma Allah ya sa da mu da su duka mu amfana da kuskuren da aka yi domin a kiyaye gaba.
Kwararre wajen lamuran aikin Haji Ustaz Salisu Muhammad Gombe ya ce ba ta yi murna kadai dace a yi wa sabon shugaban ba, akwai bukatar addu'a. Salisu Gombe ya ambata hanyoyi biyu da yake bada shawarar za a iya samun sauki a lamuran tsadar kujerar haji.
Idan gwamnati ta saka dama, ta saka duk tallafinta akan dala, a saukar da dala, mu'amalar da za a yi da dala ta zama tana da sauki a wajen hukumar alhazai da alhazai. Sannan su jami'an hukumar alhazai gaba ɗaya su cire personal bukatar su, a dubi Allah, a dubi yadda aikin zai yi. In Allah ya yarda, kudin aikin haji zai sauko da yawa. Saboda haka wayannan hanyoyi guda biyu su ne. Na farko, gwamnati ta shiga cikin al'amarin tsakanin hukumar alhazai da dala, yadda za a yi ya zama suna samu ta hannun ta sauki, tunda duk mu'amalar da za su yi nan da dala za a yi, duk lissafin za a kan dala za a yi. Muddin ko za a bar dala a kasuwa, a ce a hukumar alhazai kasuwa za a je a sai dala, aikin haji ba zai taɓa saukowa yadda al'umma suke tsammani ba.
Farfesa Pakistan dai ya yi karatu mai zurfi a Saudiya da Pakistan, inda yake mai wa'azi da jagorantar masallacin Juma'a musamman a Kano, kafin a bashi wannan makaman.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai kasar Ghana, inda yayin da aka fara kidayar kwanaki da al'umma kasar ta Ghana za ta fita rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaba da na 'yan majalisar dokoki a ranar 7 ga watan Disamba na shekarar nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Guguwar yakin neman zaɓe daga 'yan takara na ƙara yin ƙaimi a faɗin kasar. Akan haka ne mawakilin mu a Ghana Idris Abdullahi Baƙo ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji kamar haka.
As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner.
We, the police, and the rest of the security agencies working in concert will do our utmost best to ensure that this year's election will be peaceful and
Shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da Secretary General ɗin 'yan sandan Ghana Dr. George Akufo-Addo ke tabbatar wa 'yan Ghana cewa za su iya kokarin su don ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Bosman Asare yayi watsi da ra'ayin cewa alhakin tabbatar da zaman lafiya da sakamakon zabe ya rataya ne kawai akan shugaban hukumar.
The suggestion that the peace and the outcome of the election.
Ikirarin cewa zaman lafiya da sakamakon zabe ya rataya ne kan shugaban hukumar zabe kwata-kwata ba gaskiya bane. Muna kira ga jama'a da su yi watsi da hakan. Dr. Bosman ya kara da cewa duk ƴan ƙasa na da rawar da za su taka wurin tabbatar da zaben cikin lumana. Wasu jam'iyyun siyasa sun koka musamman babbar jam'iyyar adawa ta NDC wacce ta buƙaci a baiwa kamfanin bincike mai zaman kansa da binciki rijistar ƴan ƙasa da hukumar zabe ta gudanar domin akwai kurakurai da yawa da ka iya jawo magudi. Muallim dan tata jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC.
Mun yi zama na musamman tsakanin NDC da ainihin Electoral Commission amma ba wani abun da zaman ya haifo domin duk abubuwan da NDC suka buƙaci da Electoral Commission ta yi bayan gano kuskure da dama da ya gudana cikin ainihin rijistar zabe Electoral Commission ta yi watsi da kiraye-kirayen da NDC ta yi.
Malam Sima Shakibu sakataren jam'iyyar PNC Nation Accra ya ƙara muryarsa ga zargin da jam'iyyar NDC ke yi.
Kungiyoyin siyasa na ƙasa musamman ma na yan adawa tare da namu kungiyar siyasa na PNC muna ganin cewa to me yasa aka samu wa'anda yake sun yi wannan rijistar zabe sunan su ya bullo nan ya bayyana anan ya kuma bayyana a can a lokaci daya.
Sai dai jam'iyyar NPP mai mulki na ganin a halin yanzu bata ga wata matsala daga hukumar zabe ba kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar Sadat Yahaya Bako yake.
Electoral Commission kowa ya san kama independent body ne to da kan suna da wato timetable da suke aiki da sa mu as a political party di so far ba mu ga wani aibin da zamu kama su da shi.
A taron manema labarai da hukumar zabe ta Siriya ta mayar da martani dangane da zargin.
We call on the public to reject statements that
they kuna kira ga jama'a da su yi watsi da kalaman cewa rijistar bata dace da zaben 2024 ba. Dr. Imran Muhammad daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a ko NCCE a takaice ya bayyana muryar Amurka wasu kalubale da kuma illar da za su kawo idan ba a dakile su ba.
Abin da muka fahimci zai iya kalubalanci wannan zabe shine na farko kan batun zantutukan da ake wasawa a yanan gizo da ya zama na kaman labarai da yawa ba san asalin su ba.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullahi masu sararuka da dai a shagala na tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu dinguma zuwa dandalin yan jarida.
Dangoma ko cin mutunci ba shi kawai na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada ba.
Masu sauraro barkanku da sake haduwa a wannan lokaci na shirin dandalin yan jarida wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka fi daukan hankalin jama'a daga cikin abubuwan da suka faru a mako. Ni ne Sule Mummuni Barma. Yau din kuma muna tare da Abdul Jalil Alhaji Sama na Radio Talabijin Gaskiya Zandar da Zabairu Sule mawallafin jaridar Letan. Malamai barkanku da zuwa.
Barka kare Suleiman.
Barka Malam Sule. Yawa to ku bari mu fara da labarin ambaliyar da ake fuskanta ko kuma ake ci gaba da fama da ita a yanzu haka a Nishar. Har izuwa ranar Laraba kamar yadda aka sani ma'aikatar ayyukan jinƙai ta ce mutane kusan 300 ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari ba idan dubban gidaje da suka ruguje suka kuma jefa dimbin jama'a cikin halin rashin matsugunne da dai wasu asara ta wasu dukiyoyi da dama da aka fuskanta. Abdul Jalil bari mu fara da kai da yake kai kana cikin jihohi shin wani sharhi zaka yi dangane da wannan al'amari?
To da farko dai da Allah malam sule ku bani dama zan maika taziya ta ga duka wanda suka rasa rayukan su dangane ga wannan iftila'i na ambaliyar ruwan sama. Ubangiji Allah ya karbe su, Allah kuma ya kara ma mutanen duka hakuri wanda suka yi rishi. Kasan malam sule shi tunda da muke soma mutane kun san jamhuriyar Nijar muna da abin da ake kira da plan de riposte da harshen Faransanci kamar wani jadawali na musamman wanda idan irin wani abu ya samu ya kamata a ce shine ake gaugawa duka inda ya kamata a kai dauki a sama kai dauki. To ga duka alamu irin abin da yake faruwa muna ga a bana dai Allah da ikon shi kamar abin ya yi karhin shi wannan tsari da aka saba yi duk shekara shine yasa muke gani cikin jahohi in ka ji nan an ce kaza kuma washe gari can a ce kaza duka ga duka alamu daukin da ya dace a kawo yayi karanci dangane ga bukatar da adda kai idan ka duba wurin maradi ana tawa ma da targade ne sai Allah ya kawo kariya gaba ɗaya amma ga duka alamu kuma magabata labarin da muka samu wanda kuma muka tabbatar da su daukin da ya kamata a ka canje alhamdulillah sun kawo kuma a tsar tawagawa da shugaban kasa da ya aika mun gani an je an kai musu daukin da ya kamata a kai musu wanda an ce an bada envelope wata ta miliyan 50 da aka bada da a samu a kama musu bayan abinci da aka bada idan ka duba kuma kamar jihar da magaran nan ne je dan kana tine da magaran ta kaya wurin millimeter hera 200 a mu Niger ba taba samu shi ba lokaci guda shirin alibi aka samu mutane suna cikin iftila suna neman agajin da ya kamata a kawo musu na gaugawa garin ya shaye gaba ɗaya mallan sula kuma babban abin da ma yalla mutane suke nan suke ta magana ba san shi musamman a jahar da magaram shine na cewar har yanzu dai ganin cewa ko hanya ta tsinke ko menene har yanzu ba samu tawaga ta magabata ba ko minista ko gwamnatin jahar wanda suka je suka ga mutanen nan wani hali suke ciki kenan wannan gaskiya rauni ne babba kuma ya kamata a san matakin da aka dauka a je mutanen nan in ma ba abin da za a ba su a je dai da haka nan ma a dan kara
Zabairu, me ka lura kai da shi a wannan al'amari?
Lallai Suleiman, wannan al'amura da suka faru dukkan wanda suka shiga ta Allah ya rahamshe su kuma wanda suka yi rauni Allah ya ba su lafiya kuma wanda su duke su ta lalace Allah ya ba su mafita. Ka san lallai al'amari ne wanda Allah ke aikowa kuma ya kamata tun ba yau ba tun kakin damuna gata zo in ka dauka masu ilimi na kimiyya masu ilimi bisa kan yanayi sun yi hasashen irin abubuwan da ruwan da za a yi na bana sun gaya ma hukumomi. To kenan kaga tun wannan lokacin ya kamata a ce sun tun ka dauka biranenmu na kasashe wanda tattalin arzikin nasu dai gashi ga kawatai suna fankan fuskanta. Matsala ta harko ta rashin tsafta ta rashin hanyoyi lokacin da aka ce duk damuna za ta zuwa da ya kamata a ce duk manyan birane duk wannan gota-gota da ke da ko ya kamata a ce an yashe ta kuma duk hanyoyi na ruwa ya kamata a ce an gyara su dan ruwa su samu su wuce da sauri ba zan su ba dan su mutane banna kaga in ka dauka sanan a dauri lokacin da kakanninmu da tsohonmu lokacin nan za ka gani da an ce maka damuna ta kuso in ginin laka ma ne gare ka ko diba kake ya za kai ka kara karkawa shi dan kai yazo a yi banna to duk yanzu wannan abun duya ya wuce mutane sun manta da shi tunda ka san irin garo ya hi in abun misali sun kusa kai shekara 60 zuwa ba ta bayan irin ruwan da aka yi na bana ba. Gwamnati kuma da ya kamata a ce lokacin da aka ga an fara ruwan nan amma za a ɗauki matakai na gaugawa duk wanda ke cikin gidan da aka gana alamun gidan nan ba zai iya daurewa ba amma za a hidda shi koda da ƙarfin iko ne saboda kare lafiyar mutum ya yi irin wannan abun da ya zo ya abu. A yanzu haka magana gada ake yanzu haka an ka ɗauka kanka san maradi da can ƙasar da magara yanzu haka ana ruwa amma yanzu haka za ka tarda mutane har yanzu haka bayan kiran da aka yi ta mutane duk wanda ya sana cin gidi na laka ya hita daga gare shi koma inda aka san inda ka irin gini na dindindin wanda ba a da tsammanin a ce ko yana iya faduwa to kaga mutane a kowannen sakaci ma gare mu mutane mu talakawa bisa kan wannan abu gwamnati yayi bakin gwargwado abin da ya kamata shi to ya an wanke bai masa mahalli inda ya kamata a kai su mutane masu hannu da shuni duka suna nan suna ta bada taimakon su kenan a ci gaba da bada wannan taimakon mai amma kira da muke da gwamnati tunda damuna bata kare ba ya kamata a ce duk wurin mahitar ruwa an hidda ta kuma wurin gota ne ya kamata a yashe ta dan da an yi ruwa su kauce su tsaye inda ya kamata.
To barkanmu da sake dawowa a wannan shiri na dandalin ƴan jarida da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon kasashen Afirka sun halara China inda suka halarci taron Afirka da China na shekara-shekara. Wannan karan China ta alkawarin kashe biliyan 50 na dalar Amurka domin ayyukan zamanantar da Afirka. Waɗannan kuɗaɗe wasu bashi ne wani ɓangare kuma tallafi ne wasu kuma na jinginar albarkatun ma'adanai ne. Abdul-Jalil washin ya kake ganin yadda shekaru sama da 60 bayan da ƙasashen Afirka suka samu 'yancin kai daga turan mulkin mallaka suke ta faman mayar da kansu ɗan ɗakin manyan ƙasashen duniya.
To alhamdulillah Malam Sule, na san duk shekara ƙasashen mu na Afirka wannan 54 wannan suna gamuwa a can gahar kwata ta birnin Habasha, kenan Ethiopia suna taron su na musamman. Kenan irin wannan mu muke ga a nazarin mu, irin wannan zaman ne kamata mu ma sai mu samu ƙasa da take neman ta gayyace mu, sai mu ce kuma mun gayyace ta ta zo a zauna tare da ita a tattauna bisa kan abin da take iya mana, mu ma gaya mata ga abin da muke iya mata. Irin wannan kenan duka aka yi shi duka zai kawo mu saukin wannan nace na a ce sai an tare jirgi wurin 51 abu sai je sun iske kasa guda a zauna tare da ita. Wannan muke ga gaskiya kamata a ce an ka karshe wannan abin. Kuma kuddamiyoyi da aka kashewa duk shugaban da zai ta haka nan ne, kuma tawaga a ce yana samu yadda mutum wurin 10 wani abu, kuma kowa sai an dauke wani shi. Idan kun duba dangance ga shi wannan taron Malam Sule, 2000 ne aka zauna aka yi taro na farko na musamman, kuma sai aka dauki alƙawarin cewar duk shekara uku za a zo a zauna tsakanin China da Afirka a gani menene ya kamata, mu muna da abin da za su sarrafa, su suna da tasu fusa'a, kenan kari da kare ne za a gama a gani yaya ne za a yi talakai gane wani abu musamman kasashen mu na Afirka, ganin cewa ba mu da kaman ma'aikatu manya wanda za su ba mu dama mu sarrafa abin da ke gare mu. Amma ya kamata a ce an kai matsayin da za a sake ma abin nazari a samu wata sabon fusa'a na cewa maimakon a taimake mu iske su, mu ne muke da abin da suke da bukata, su ma ya dace a ce sun isko mu an zauna tare da su. Wannan zaman taron na bana mun ga ya kawo cece ku ce da yawa, me yasa haka? Ganin cewa kun san taro wancan wanda aka yi na ƙarshe na 2021 ƙasar China ta dauki alƙawarin za ta ba mu kamar dalar Amurka miliyar 40, to kuma sai aka gabanar wai ta kai su har ma miliyar 50, kenan ta ƙara 10% wancan wancan gamu. Kenan ga duka na mu tana jin daɗin hulɗa da ƙasashen Afirka, kuma tana samun yadda take so. Sai dai China ƙasa ce wadda yake ita ɓangaren harkar demokrasiya bai sha mata kai ba, kuma abu ne wanda yake ƙasashen mu na Afirka akwai rauni a haka nan. Ko lokacin da aka yi jiwo mulki jamhuriyar Nijar ita ce ta farko ta fara sallamo mana na cewa ita tana bukata a bata dama ta ci gaba da aikinta, ganin cewa ita kawai dai muradin da gare ta dai su take neman tsari. Shi ne ma yasa ko lokacin da muka samu matsala tsakaninmu da kasar Benin ta zo ta shiga ta yi ruwa da tsaki, aka samu ka dage wannan matsala ta ci gaba da kwasan manta tana tahiya.
Yawwa Zabairu, ya kake kallon tasirin wannan taro ko kuma ma tasirin alaka ta China da kasashen Afirka?
Ba laifi ba ne yau a ce wata ƙasa kawa China ko abin da take kasashen mu dan ashe a tattauna kan makoma Afirka, wani irin tallafi ne ya kamata a kama Afirka, kuma wani irin tallafi ne Afirka kamata ta bada. Lalle sun ce za su tallafa mamu, to wannan tallafi da suka ce za su mamu mu ne ya kamata mu diba ya tallafin ya dace da daidai inda muke so a tallafin ko ku bai dace ba da inda ya tallafin. Wajen matakai guda 10 ne aka dauka ga wannan taron, ga yanayin da ake ciki irin wangana ambaliyar ruwa, yanayin da ya kawo shi, za su zan ka dauka ma'aikatunmu su je su ba su ilimi bisa kan harkar likita, bisa kan harkar ma'adanai za su ba su ilimi, bisa kan harkar tsaro za su dauki sojojinmu su ba su tsaro, kuma za su kawo mutane kayan yaki. Ya kamata shugabannin kasashen Afirka su nace bisa kan duk abin da China ta ce za ta, to ya kamata a yi shi a cikin kasashen mu ga yanda ake yi don mu samu mu ma mu koya, shine zai ba mu ɗinkin mu, kenan shine suke ake cewa ganyen ganyen.
To madalla Zabairu, da kai da Abdul-Jalil nan za mu dakatar da wannan shiri na dandalin ƴan jarida wanda a wannan karan ya tantauna akan matsalolin ambaliyar da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar da kuma babban taron Afirka da China da aka gudanar a tsakiyar mako. Sai kuma wani makon na gaba insha Allah za mu zo da wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Suleiman Muni Barma da na shagori shirin, ke ce da ku Allah ba mu alfahirinsa.
To madalla masu sauraro baki ɗaya, kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi daidai da 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawa Shirif ke muku fata alheri daga nan Washington DC, sai an jima idan Allah ya kai mu.